Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 16, 19 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar gizo za a same mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakub Makiri ne tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an dakatar da shugaban karamar hukumar Saddauna a jihar Taraba. Biyu bayan binciken da aka gudanar don a gano masu cuna tashin hankali a yankin Mambila da yake ci yake cinyewa. Bayan haka muna da rahoto akan taimako da gwamnatin tarayya take baiwa marasa galihu inda wannan taimakon ya kai jihar Bauchi. Inda aka ba mutanen da za su amfana da wannan taimako 10,000. Za ku kuma ji hira da wakilin mu Sale Shehu Ashaka yayi da shugaban wata kungiya ta Konsen Najeriya wacce take kira da a dakatar da shugaba Buhari saboda rashin lafiyarsa da ke hana shi aikin shugabancin kasa. Wakilin mu a Port Harcourt kuma ya aiko mana da rahoto akan ziyarce-ziyarce da shugaban masu rajin ballewa daga Najeriya Namdi Kano yake yi, inda yake ba za a gudanar da zabe a jihar Anambra ba a lokacin da yake ziyara a gurin. Muna kuma dauke da sharhin wasu jaridun Jamhuriyar Niger wanda Sulaiman Muni Barma zai gabatar da sakonni kuma da kuma saurare kuka aiko mana, amma duk sai kun gama jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yan sanda a Jamhuriyar Demokratiyyar Kongo sun tsare masu zanga-zanga sama da 100 a birane daban-daban na kasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban kasa a ƙarshen shekara nan. An yi zanga-zangan ne a Kinshasa, babban birnin kasar da birnin Goma da ke gabashi, da wasu biranen kasar da dama. Waɗanda suka shaida boran a birnin Goma sun ce yan sanda sun yi amfani da haƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar. Yayin da a Kinshasa kungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama na ɗan wani lokaci. A jiya Litinin, ofishin kare haƙƙin bil'adama na haɗin gwiwa da ke ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya a Congo ya yi Allah wadai da tsare masu zanga-zangar da aka yi, yana mai cewa kama mutane ba bisa ƙa'ida ba ya yi hannun riga da yunƙurin neman bayanai da kuma 'yancin yin taro waɗanda duk kundin tsarin mulkin Congo ya ba da damar a yi. A watan Disambar da ya gabata, wa'adin mulkin da doka ta tanada wa shugaba Joseph Kabila ya cika, wanda shi ne na biyu na kuma ƙarshe, lamarin da ya haifar da tarzoman siyasa a ƙasar.
Yayin da ya aike da saƙon Twitter da ke cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Janar John Kelly mai ritaya, wanda mutum ne da bai amincewa da rainin wayo, a matsayin shugaban ma'aikata na fadar White House. Trump ya naɗa Kelly ne a wani mataki na samar da daidaito a gwamnatinsa wacce ta kwashe watanni 6 tana fama da matsaloli da suka hada da samun koma baya a fannin aiwatar da tsare-tsarenta da sauyin ma'aikata da kuma kwarmatawa manema labarai sirrin gwamnati. Cikin sa'o'i aka mika wa sabon daraktan yada labarai na fadar White House Anthony Scaramucci takardun sallamansa a wani abu da ake ganin alama ce da ke nuna cewa wato Kelly ba zai nuna sani ko ba sani ba sabo wajen gudanar da aikin sa, matakin da Reince Priebus ya kasa dauka a lokacin da yake shugaban ma'aikatan fadar White House. Sallaman ta Scaramucci na zuwa ne sama da mako guda bayan da aka yayata zuwansa a matsayin wanda zai maido da martaban sashen yada labarai ta fadar White House. Zuwan Scaramucci ya haifar da tarɗar a zukatan ma'aikatan fadar bayan da ya yi barazanan zai kori duk wanda yake ake zarge da kwarmatawa bayanan sirri na gwamnati ga manema labarai. Sai dai ba da jimawa ba, Scaramucci ya samu matsala bayan ya yi wata hira ta wayan tarho da wakilin jaridar da New Yorker inda ya furta wasu kalaman batsa wanda suka janyo wa gwamnatin Trump abin kunya.
Hukumomin Rasha suna haramtawa jami'an diplomasiyyar Amurka da iyalansu yin amfani da wani gidan shakatawa mallakar Amurka da ke wajen birnin Moscow. A wani mataki na mai da martani da shugaban fadar Kremlin Vladimir Putin ya dauka, a ran Lahadi ta gabata shugaba Putin ya umarci Amurka ta rage yawan jami'an diplomasiyyar 775 daga cikin 1,200 da ke zaune a kasar a matsayin martani ga sabbin takunkumin da Amurka ta kakaba wa Rasha saboda hannu da ta sa a zaben shugaban kasar da aka yi a bara. Zuwa yanzu shugaba Donald Trump bai ce uffam ba tun bayan da Putin ya ayyana wannan martani. Aje Litinin da aka tambayi sakataren yada labarai a fadar White House Sarah Huckabee Sanders kan matakin na Russia sai ta ce suna duba zaben da suke da shi kuma da zaran sun samu abun fada za su sanar.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta kakaba takunkumi a kan shugaban Venezuela Nicolas Maduro saboda haramtaccen zaben sabuwar majalisa da aka yi wanda zai ba da damar sake rubuta sabon kundin tsarin mulkin kasar. A halin da ake ciki an rufe duk kadarorin da Maduro ya mallaka anan Amurka, sa'annan an haramtawa Amurkawa yin kowace irin hulɗar kasuwanci da shi. A jiya Litinin, sakataren baitulmalin Amurka Steven Mnuchin ya sanar da wannan takunkumi a nan Washington, inda ya kira Maduro a matsayin mai mulkin kama karya wanda yake watsi da ra'ayin 'yan Venezuela. A mako mai zuwa, ƙasar Peru za ta gudanar da wani taron ministocin harkokin ƙasashen waje na yankin Latin America a birnin Liman domin tattauna rikicin na Venezuela.
A ƙarshe, a lokacin da aka fara taron majalisar zartarwar sa na jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ba da tabbacin cewa za a magance barazanar da Koriya ta Arewa ke yi. Trump ya yi ta jaddada cewa Amurka za ta yi maganin Koriya ta Arewa bayan da wani ɗan jarida ya yi tambaye shi. Daga baya a yinin ranar, an tambayi sakataren yada labaran fadar White House Sarah Huckabee Sanders kan ko akwai zaɓin kaiwa Koriya ta Arewa hari. Sai ta ce kamar yadda muka sha faɗa a baya, shugaban Amurka ba zai bayyana matakin da zai ɗauka ba, amma kuma kowane irin mataki na cikin zaɓinmu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kansiloli a ƙaramar hukumar Sardauna a jihar Taraba sun gabatar da ƙudurin dakatar da shugaban hukumar Mr. John Yeb biyo bayan bincike da aka gudanar a kan gano su wane ne suke cuna tashin hankali a yankin Mambila wanda yake cikinewa. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani.
Rayuka da dama ne masu kasalwanta ta sanadiyar rikicin na Mambila, baiko ga dukiya da kuma dabbobin da aka kashe, lamarin da ya jawo tafiyan alatsi ne daga ciki da mawajin jihar, yayin da kotu ne masu kungiyoyi suka magarzaya kotun duniya domin neman kadi. To sai dai kuma wani sabon mataki na maido da zaman lafiya a wannan yanki na tsaunin Mambila, gwamnatin jihar Taraba ta ko amince da dakatar da shugaban karamar hukumar Sardauna Mr. John Yeb sakamakon zargin da ake masa na sakaci a rikicin da ya auku, baiko ga batun waka cika tashi da dukiyar al'umma. Tun farko ma dai sai da wasu kungiyoyi suka zargin cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a wannan rikici na Mambila. To sai dai ku yanda wannan ma ke faruwa, kansilorin karamar hukumar Sardauna sun ma gabatar da wani kudurin dakatar da shugaban karamar hukumar Mr. John Yeb kuma ba tare da wani jinkiri ba. Gwamnatin jihar ta amince da wannan dakatarwar, inda ko aka rantsar da shugaban majalisar kansilolin karamar hukumar Barangwado Yusuf a matsayin shugaban riko. To ko shin kulliya za ta biya kuɗin sabulu da wannan dakatarwar da aka yi wa shugaban karamar hukumar? Ga dai ma ta bakin shugaban riko Barangwado Yusuf.
Amma abin da yake ciki a kai mu samu kwantar hankali, an so a dan dakatar kuma an dakatar ciyaman wanda da yana aiki saboda a samu fili a hada kai mutane duk manoma da wayanda suna kiyo a hada kai mu daya mu samu zaman lafiya anan kasan da muna ce Mambila Plateau. An dakatar da shi saboda a samu zaman lafiya tukuna.
Yanzu haka wannan dakatar wato ne ma ta soma jawo cece ku ce a jihar, inda masana shari'a ke fa ganin akwai abun dubawa. Barista Idris Abdullahi Jalo da ke cikin shugabannin kungiyoyin lauyoyin jihar Taraba ya ce kansilolin ba su da hurumin dakatar da shugaban karamar hukumar, to amma ko suna da ikon tsige shi.
Kansiloli ne suka zauna suka dakatar da chairman bisa wani dalili, sannan banda vice chairman. So babu dalilin da yasa ba za a ba vice chairman ya rike ba. Da fatan su ba su da wani enough provision a constitution da ya cover affairs din su. It does not matter, it does not mean su ba under federal system suke ba. Therefore, duk abin da ya faru da chairman yau in shi zama vacant, automatically vice chairman ne ba sai an gaya wani ba, automatically. Sai dai idan suspension din ko impeachment ya tafi da su duka, wannan kuma leader zai dauka pending lokacin da sake zabe, in impeachment ne kenan. In kuma suspension din ne pending lokacin da za a yi lifting suspension ne.
A yanzu gwamnatin jihar ta ce za ta ci gaba da neman bakin zaren magance tashi-tashin hankulan da ake samu a jihar Taraban, inda ko kwamishinan yaɗa labaran jihar Honorable Anthony Danburan ke makira ne da ke kai zuciya nesa.
Ina roƙon al'ummar jihar Taraba, yanwana, ina roƙon su dan Allah, yadda ake hura wutan wannan rikici a kai nan a dawo nan yana ba mu kunya. Dan Allah yana ɓata mu a gaban duniya. ko Allah ma ba zai taba jin dadin mu ba duk da albarkatun da Allah ya bamu nan in ba mun yi hakuri da juna ba kuma nan kaman uwa da uba da yanzu kaman ko a kowani iyali fa a Taraba akwai ba za addinin nan guda du fa ba a rasa su a ciki ba a Taraba da kake gani nan man bilawa nawa ne musulmi Allah ka ji san yawan in ka shiga gidan bafulatani ba za ka rasa matan man bila wurin ba ya za a yi a ce ga yanwanka kanwarka ko adanka ai wannan abun ya kamata mu ji tsoron Allah mu ya
honorable antani dan buran kenan dake ma zama commissioner yar labarin jihar Taraba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz a jihar Bauchi kuwa wato shirin gwamnatin tarayya na taimakawa marasa karfi zai fara ba da kashin farko na taimako wanda mutanen da za su amfana da wannan taimakon za su kai 10,700 wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na da ci gaban rahoton
yadda rabon kudaden tallafi wa talakawa a jihar Bauchi kenan yake gudana Alhaji Mansur Mansoro shine mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi a wannan fannin ya yi mini bayani game da shirin da kuma fatan abin da ake son cimmawa
wannan kudade kamar yadda kuka buga ana biyan su karkashin wannan shiri ne da ake kira conditional cash transfer wanda gwamnatin tarayya ta ware kudi dan taimaka ma gajiyayyu da ainihin marasa karfi a jihar Bauchi kimanin mutane 10,700 ne ake ba su wannan kudi ana sauran suna ajiye wani abu a gefe in sun gama sun dan tara wani kudin da za su fita daga cikin wannan talaushin hasashen da muke da shi in an kai ga kawo gashin wannan shirin nan da shekaru biyu a jihar Bauchi za ta amfana da kudi mafi karanci naira biliyan 1.3
jami'i mai sa ido kan yadda ake aiwatar da shirin a jihohin Najeriya Muhammad Jiya ya ziyarci jihar Bauchi ga abin da yake
yanzu mu da muka zo nan Bauchi muna da jihohi guda 9 da muka fara a Nanja muna Kwara muna Kogi muna Osun muna Ekiti muna kuma Oyo muna Borno tsarin da aka bi shine muna da list din da zamu za a jiya manna wayannan mutane kowa wanda suke cikin community din su je su duba wayannan shine sun cancanta a basu in akwai wanda aka gan cikin list din an ce ai gidan nan fa suna da wadata za a cire su target din government shine tallafawa na abinci yawancin mata ne suke girke shine yasa mata suka fi yawa
waɗanda suke amfana daga shirin tallafin kudaden su ma sun tofa albarkacin bakin su kamar haka
ni sunana Aisha Muhammad
to
yau kan na samu 10 ya na marayu miji na ya rasu muka sai mu je mu ci abinci da shi wancan kalmar aka ba mu azumi duk abinci muka saya muka ci
ba gana cikin 10,000 nan da ake baki zaki iya dan ware wani abu ki dinga dan sana'a haka wanda zai dinga dan shigo miki tarosi
eh to sana'an kam ina dan kayan miya busheshe na kan yi dan busheshen kayan miya yau yanzu kuma da dan yanke da ma shiga muka dan auni gida mu dafa muna sayarwa
sunana maman Zainab Salamatu Abdullahi mun yi munna mun yi farin ciki mun gode wa Allah da Allah ya kawo lokacin da mu san gwamnati tana yi da mu wannan 10,000 da aka bani ita zan je in yi jari da shi in Allah ya samu albarka a ciki sai kaga yawo kaka ya zama mun 100,000 to abin da zan je shi dan sana'a na cikin gida namu na mata ma zange da nake yi to dama kuma yana ciniki amma har da Allah rashin jari shi ya hada ni ci gaba da yi amma yanzu na samu wannan kudin yau ina komawa he kasuwa sai kaulo gida in zo in soya ta in yi karago da ita
daga fadar bayan karbo kuma Bauchi local government Allah ya bani
to mai samu
naira 10,000 alhamdulillah abubuwan da yake shi dan sai abinci kuma zan mata na ta kara jari
da
ta
yaya ne
muna da yaya guda 4 kafin wani al'amari ya sai bara nake yi
yanzu ka bar yin baran kenan
ba zan ce labari ba saboda yadayin bukatun da suna da yawa da ni iyale na duk auya na yake ni mata na da yaya duk auya na yake
Wahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
to madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad yanzu kuma sai a shakata da wannan wakar
na dogewa abin biya
alge na ladan Musa
na garba gada ya
alge na ladan Musa
na garba gada ya
Madalla da fata an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku hirin wakilinmu Salihu Shehu Ashaka da shugaban wata kungiya mai kiran kanta Concern Nigeria Deji Adeyanju, inda yake kira da suke kira da dakatar da shugaban kasa Muhammadu Buhari saboda rashin lafiyarsa kamar yadda dokokin kasar suka yi tanadi. Ga hirar tasu.
Sunana Deji Adeyanju, ni ne convener na Concern Nigeria, kungiya mai kare haƙƙin dan adam. Ba kasan da za gan cewa shugaban kasa ya bar kasan har kwana 90. Me za gawa duk duniya yanzu ka ga abubuwan da CNN suke faɗa. Ana wa Nigeria dariya cewa shugaban kasan mu ya gudu. A ƴan Nigeria ba dabbobi bane. Mun san abin da muke yi, kuma mun san me yasa ƴan Nigeria suka zabe Buhari, saboda sun zabe shi ne dan sun san cewa zai yi gaskiya kuma zai fada musu gaskiya a kowanne yoshi.
Shi shugaban nan kamun ya tafi ya rubuta shi ka yi miyo sai banje shi ne yanzu muƙaddashin shugaban ƙasa. To baka ganin ya riga ya dauki wannan matakai, ku kuna so ne ku dinga jawo kace na ce.
Ba haka bane. An yanzu shi Professor Yemiyo Shibajo ba shi da wani karfi, ba shi da wani power na yin komai a ƙasar nan. Duk wanda suka tare da Buhari su har yanzu suke su ne suke rike kasan. Yanzu sun rike kasan, kasan ba zai ci gaba ba.
Amma wannan fa zargi ne kake.
Wannan ba zargi bane, ka je ka tambaye shi Osibajo din ko yana da wani karfi. Lokacin da yake so yana da minister ba dole ne suka kira shi a London ma yazo ya ga baba ba. Baka ga mutane da suke cikin azuro suke kullun suna cikin complain cewa yanzu kasan ba komai, komai ya tsaya. Tun 1960 ana ganin shugaban kasa iri-iri a kasan nan. Ai mutum da ba zai iya zuwa ya rike Nigeria ba saboda ba rashin lafiyar shi. Kasan nan ba zai ci gaba ba saboda shi baya jin lafiya. Na karshe abinda ya sa muke so mu yi wannan abin. In Buhari ya dage cewa dole ne sai ya ci gaba kuma ba zai dawo ya ci aikin shi ba. Dole ne ɗan majalisa su cire shi, su kafa komiti kamar inda constitution ya ce.
To shi ne nake so na kai, ka baka ganin cewa kamar kun yi azarwa biyu saboda majalisa ita ce ta da kuma majalisa ministoci ta tuni suke da ikon su kafa komiti da zai je bincika waɗannan abubuwa su san matakin za su ɗauka. Kamar ku yanzu ku wuce gona da iri.
In za mu fara wannan abin za mu yi wa Osibajo magana. Mu ce kun dai gan cewa ƴan Najeriya sun iyaka kokarinsu. Tun lokacin da ke zuwa asibitin nan ƴan Najeriya ba su taba magana ba. Yanzu amma yanzu mun gaji, dole ne ya kafa wannan committee din. In bai kafa ba abubuwan da muke so mu fara da shi, da shi Osibanjo either akan Osibanjo din ne za mu fara. Za mu gawa ƴan majalisa cewa su cire Osibanjo. Ai Saraki zai kafa committee din na bincike lafiya Buhari. In zai iya ci gaba sai a bari ya ci gaba, in ba zai iya ci gaba sai a cire shi.
Idan ku fara wannan abin majalisa ta zo bata saurare ku ba, mun wani kuma mataki za ku dauka.
ƴan Najeriya ba su ne suka zabe Buhari ba, ba su ne suka zabe ƴan majalisa ba, ba ku ga abin da ya faru a Libya ba, a Egypt ba, a ko'ina ba. ƴan Najeriya sun fi karfin Buhari, sun fi Buhari, sun fi Osibajo, sun fi ƴan majalisan nan. In aka zabe ka ba za ka yi abin da mutane suka zabe ka a kai ba, za a cire ka ne. Za mu fara wannan abin, dole ne a saurare mu, dole ne kuma a yi abin da muke so, saboda mu ne muke zabe duk wanda suke a wurin ƴan majalisa.
A gaida Salihu Shehu Ashaka da bakunsa. Shugaban masu rajin ɓallewa daga Najeriya Nnamdi Kanu ya ce ba za a gudanar da zaɓe a jihar Anambra ba a babban zaɓen ƙasar da shekarun 2019. Nnamdi Kanu ya yi wannan hurici ne a lokacin da yake ziyara a jihar Anambra ɗin. Ga rahoton wakilinmu Sule Lamido.
Rigimar da ta taso ta ƴan Biafra da wa'adin matasan arewacin Najeriya da suka bayar na Oktoba da matakan da aka ɗauka wajen ɗinke duk wata ɓaraka. Sa'annan kuma shugaban ƙungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya, wato MASOP, Mr. Nnamdi Kanu, an bayar da shi beli a baya-bayan nan tare da shimfiɗa masa wasu ƙa'idodi zagayen da yake dai da ɗimbin jama'a da ke tururuwa masu sharhi kan al'amura. Na ganin cewa hakan ya isa ya haifar da matsala ga tsaron ƙasa. Ziyarar baya-bayan nan da Musa Inamdi Kanu ya kai a jihar Anambra kuma ya jaddada cewa ba za a yi zaɓe ba a jihar, kuma ya je jihohin Ebonyi, Imo, Enugu da jihar Rivers, inda ya jaddada cewa jihar Rivers ita ce hidikwatar Biafra, kuma dandazon mutanen da suka raka shi ranar Juma'a da ta gabata har da dimbin jami'an tsaro kamar wani babban jami'in gwamnatin ƙasa ta Najeriya. Daya daga cikin masu jawabi a wurin taron ya ce, cewa ne muna farin ciki da kasancewa da jagoranmu Musa Inamdi Kanu a jihar Rivers, kuma yana tunatar da mu cewar danyen man jihar Rivers na 'yan jihar Rivers ne, kuma suke da ikon sa, amma mu kuma muna goyon bayan ku domin kafa kasar Biafra da tarukan da ake yi. Dai suna fadin Biafra Biafra, kuma suna da tutoci a hannu. To wai shin an sasanta wannan magana ko kuma ana cikin rudani a kasar? Ga ma ra'ayin wasu 'yan kabilar ta Ibo.
Muka ma bin nan da kaluna su Biafra 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 muke ano kwanso no biabu no.
Wannan yana cewa ne a cikin harshen Ibo, muna jiddada wannan zagaye da jagoranmu Musa Inamdi Kanu ke yi, kuma muna goyon bayan sa domin kafa sabuwar ƙasa ta Biafra. Shi kuwa wannan yace,
Chibuzo, what Nnamdi Kanu doing is doing well, the only thing is we don't need problem, we can do it peacefully.
Yace sunana Chibuzo, abinda Nnamdi Kanu ke yi abu ne wanda ya kamata, amma dai ba ma son abinda zai kawo tashin hankali, kuma yana iya ci gaba da abinda yake yi saboda mu ba ma son a sake gudanar da yaki a ƙasar ta Najeriya. Muna goyon bayan Musa Nnamdi Kanu 100%, amma wasu shugabannin yankin na kabilar Ibo ba sa goyon bayan sa. To ko meye dokar ƙasa ta ce dangane da wannan dambarwa? Barista Ma'azu Liman Yabo lauya ne mai zaman kansa a Najeriya, kuma ya muna fashin baki a kai.
Ita babban kotun da ke Abuja, wadda mai shari'a Bedra Murtala Nyako, belin da ta bayar su a tagindan ya kusan sharuɗa guda goma, kuma ɗaya daga cikinsu haranta mishi irin wannan abu da yake aikatawa na tara mutane da mutum goma da kuma gangami na abin da yake kira tare da shi wanda yake shi ne musabbabin gurfanar da shi. To kaga wannan karara ya keta lahi abin da sharuɗan da aka ginda ya mishi na bada shi beli. Sannan kuma kakkamanta rukuni mai nauyi da muni na tunamanar ƙasa shine ake zargin shi da shi.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To a gaida Lamido, wato Sule Lamido kenan. Yanzu waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ƙarfe 3 kenan da minti 23 na dare a nan Washington. Yanzu ga sharhin jaridu na ƙasar Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Actualité, wacce ta ruwaito cewa ƙungiyoyin mata a karkarar Gegime sun koka akan yadda hukumomin Nijar suka yi biris da makomar wasu mata da yara kimanin 39 waɗanda 'yan ta'adda suka sace a farkon watan Yulin shekarar 2017 a ƙauyen Ingalewa, bayan sun hallaka mutane 9. Ƙosawa da wannan halayya ta ma'aikatan Nijar ya sa matan Gegime kiran wani taron gangami, wanne a yayinsa suka ce a iya saninsu a washe garin faruwar wannan al'amari an ɗan kwatanta bin sawun waɗanda suka yi wannan ɗanyen aiki. Gashi an shafa makonni ba tare da jin ɗuriyar waɗanda aka sacan ba, saboda haka suka yi kiran gwamnati ta farka daga barci, in ji L'Actualité. Jaridar Le Républicain ta ruwaito cewa ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ta ƙaryatar da wani labarin da tashar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ta bayar a ranar 23 ga watan Yuli, inda ta wallafa wani imel na ƙarya da ke ambatar ƙungiyar da janye goyon bayan da take baiwa wani ɗan jarida Baba Alfa, ɗan asalin ƙasar Mali da ke garƙame a gidan yari. Ƙungiyar ta RSF ta ce ƙage ne tashar tele Sahel ta yi mata, sannan ta ƙara jaddada goyon bayanta ga wannan ɗan jarida, wanne ta ce an rufe shi ne saboda yadda yake sukar manufofin gwamnati, saɓanin amfani da takardar haihuwa ta bogi da hukumomin Nijar ke zargin sa da shi. Shin an gana ne tsakanin shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da jagoran ƴan adawa Hamma Amadu? Ayar tambayar da jaridar Lokanar Amfiri ta aza kenan bayan wasu bayanan da ta samu a game da ziyarar da shugaban ya kai a kasar Cote d'Ivoire a makon jiya. A cewar ta, wata majiya mai tushe ta bayyana mata cewa shugaban kasar ta Niger ne ya buƙaci Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire ya tsara wata haduwa tsakaninsa da jagoran ƴan adawar ta Niger, duk kuwa da cewa ba sa ga maciji da juna. Sai dai jaridar ta ƙara da cewa ba ta da tabbacin idan an yi wannan ganawar ko kuma a'a. Mu cike sharhin da jaridar Le Vanaman da ke labari akan wani artabun da ya faru a unguwar Kirkisoy da ke birnin Yamai, inda mazauna unguwar suka kona wata mota bayan da ta afkawa mutanen da ke shanya kayan sayarwa a bakin hanya. Direban motar da abokin tafiyarsa ma sun auna arziki, domin in ba dan jami'an tsaro sun shiga tsakani ba, to kam da sun sha dukan tsiya a hannun mazaunan Kirkisoy, waɗanda suka ce sun fara gajiya da yadda yara ƙanana ke ɗaukar mota cikin yanayin maye, suna hallaka waɗanda ba su ji ba ba su gani ba, in ji Lebanama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma, jama'a da fatan za a man afuwa da na kira wakilinmu Abubakar Lamidu Sakwato da suna wato Sule Lamidu. Allah ya muna gafara baki ɗa. Yanzu lokaci ne da za mu kawo saƙon da ku kuma kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, muryar Amurka, sunana Abun Didi Bunza. Ina kira ga gwamnatin Najeriya akan matsalar raba kasar nan da 'yan Biafra ka yi tuntuni. Ya kamata a kalli abin nan ta fuska biyu fa. Maganar da ya matasan arewa suka yi na cewa sun ba ibo wa'adi su bar yankin arewacin Najeriya, a san suwa a tushen magana. Gusani Biafra nan an yi shekara, yau shekara 50 da aka yi yakin Biafra. Kuma mutanen kudu ibo sun suka tadda waga kayan bai, sannan yanzu ga akwai M da Kanu ya daɗe yana ikirari a ba su yankin su a zo a raba kasa. Suna da makamai, suna da mi. Saboda haka magana na farko, majalisar Najeriya ta kalli abin nan da idon basira. Shugaban kasar Najeriya ta kalli abin nan da basira. Sarakunan Najeriya muna buƙatar su kalli abin nan da basira. Ba komai na ba mutanen kudu ka cewa a zo a raba kasa, saboda sun fahimci manyan arewacin Najeriya ba su zai kamata san su ba, ba su wa matasan su tubali ba mai inganci, ba su ba mu yin inganta ba, ba su ba ba su muna wani abu wanda zai kyautata rayuwarmu ba nan gaba. Ba aza mu ga kasuwanci, ba aza mu duk da noman da muka ikirari ba, ba aza mu gare ba. Jaha 20 ko 19 daga garemu na arewacin Najeriya babu wani tubali da suka yi na yau a to a raba arewa, ɗan arewacin Najeriya su zauna da gindi su imma kansu, babu shi. Saboda haka mu ƙara ganowa cewa mutanen nan sun yi mushiri, wallahi sun yi mushiri. Saboda haka a je a zauna da su a ga mi an mahita, idan ya kamata ya kai koli sai an raba kasa, ga araba kowa ya wari yankin sa. Mu ko mu mai da hankalinmu mu shiga cikin mu yi karatun tanan su, mu raya yankin mu, mazan mu da matan mu kananan.
To yanzu kuma ga labarai ta kaice.
‘Yan sanda a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar da Congo sun tsare masu zanga-zanga sama da 100 a birane daban-daban na ƙasar bayan da suka yi kiran a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙarshen shekarar nan. An yi zanga-zangar ne a Kinshasa, babban birnin ƙasar, da birnin Goma da ke gabashi da wasu birane ƙasa da dama. Waɗanda suka shaida lamarin a Goma sun ce 'yan sanda sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zangar, yayin da a Kinshasa ƙungiyoyin manema labarai suka ce an tsare 'yan jarida da dama nan ɗan wani lokaci. Yayin da aiki da saƙon Twitter cewa babu wani hargitsi da ke faruwa a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa General John Kelly mai ritaya, wanda mutum ne da baya amincewa da rainin wayo, a matsayin shugaban ma'aikatar fadar ta White House.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi. Sai kuma an jima da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu, da kuma wacce wato injiniyan ta wannan safiya Malama Zainab Babaya, kuma ƙeri ne ke sallama da ku. A huta lafiya.